أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأخبركم بسعدوا أولا مسلاتي من دار البركة dan ci gaba da karatunmu na umdatul fiqh wanda fawa al-imam al-qurani al-maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wannan shine majlisin mu na goma a cikin karatun wannan littafin. Muna biyu ga watan sha'ban hijira daga makka zuwa madina 1445 wanda ya daidai da 12 ga watan biyu a kalandar bature 2023. Idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan makayayyan da ya kamata mu yi amfani da su wurin tsarki, wurin ibada ko kuma wurin cin abinci. Malaya mana takaitaccen bayani kuma mun ga masaloli wanda malaya ta yi akan magana ta jamhurin malamai kuma mun ga masalolin da jamhurin malamai suka saba wa malaya akan shi. Yau da iko Allah za mu tashi sabon babu shine babu qada'i babu qada'ul haja ko qada'i al haja, babu wanda yake mana bayani akan biyan bukata. Kamar yanda nake gani mu karanta matanin littafin abinda malam ya zo da shi mu fassara sannan mu zo mu yi sharhi zai ibada ma'ana akan muna tahiyya muna yin sharhi. Farko malam yake cewa yustahabbu liman arada dukhul al-khala'i an yaqula bismillahi a'udhu billahi min al-khubuthi wal-khaba'is wa min ar-rijsi wan-najashi wan-najasi ash-shaytani ar-rajim wa idha kharaja qala ghufranak alhamdulillahi alladhi adhaba 'anni al-adha wa 'afani wa yuqaddimu rijlahu al-yusra fi al-dukhul wal-yumna fi al-khuruj ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخبا ولا يبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستكبروها ويجوز ذلك في البنيان فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم يستنجي بالماء وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعزامة وما له حرمة. Malaike bayani yake cewa wannan babi ne wanda zai maka bayani akan ladabban biyan bukata. Yace yustahabbu liman arada dukhul al-khala'i, yana da kyau, mustahabbi ne ga wanda zai shiga ban daki an yaqulu kenan magewaya an yaqula sai yace bismillah da sunan Allah ina mai niyyar shiga wannan majewaya a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith ina neman tsari daga gun ubangiji ina neman tsari a gun ubangiji na daga al khubuth shine shaydani namiji wal khaba'ith da shaydani ya mace wa minar rijsi wan najasi kuma ina neman tsari daga kazamta daga kuma da najasa tawa ash-shaytanir rajim ta shaydani wanda yake jibabbe wa idza kharaja idan ya huto daga makewaya qala sai ya ce ghufranaka tsarki ina neman gafararka ya ubangiji alhamdulillahi allazi azhaba anni al'aza wa afani yabo ya tabbatu da ubangiji wanda ya tahiyar mini da kazamta kuma ya bani lafiya wa yuqaddimu rijlahu al-yusra fi ad-dukhul yana gabatar ko ana so mutun ya gabatar da kawashi ta dama kawashi ta hagu a wurin shiga wal yumna fil khuruj kuma kawa ta hagu a wurin muta wala yadkhuluhu bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala kaddi shiga makewayen nan da wani abu wanda da kai ambatan Allah a tare da shi illa min hajatin sai dai idan ya kasance da buƙatar shiga da wannan abin wanda da kai sunan Allah a cikin shi yake cewa wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra kuma idan ya shiga zai biya buƙatar shi zai kahuni ko zai tabbata akan kawashi wanda take ta hagun ba kawashi wanda take ta dama ba kenan zai kahu a kawashi zai rinjayar da dukkan karin shi a kawashi wanda take ta hagun yake cewa in kana fil fada'i amma dai idan ya kasance lokacin da zai biya bukatun shi a cikin hili ne falfajiya ce cikin daji ne yake cewa ab'ada wastatara zai yi nesa da mutane kuma zai suturce jikin shi zai suturce inda wani baya hango shi ba ya ga abin da yake aiwatarwa ba yake cewa wartada libunihi mawdi'an rihwal yake cewa kuma lokacin da zai yi hutsari yayi kokari ya numaci wuri wanda yake wuri ne wanda yake mai damshi wuri ne wanda yake mai laushi kenan rere wuri wanda idan yayi hutsarin ba ya ringa fatsamme ba wala yabulanna fi saqabin wala shaqqi bale yake cewa kuma kadda yayi hutsari a wani wuri wanda yake mai rami wala shaqqin ko kuma wuri wani wuri wanda yake da tsaga kinan wani bango ya tsage ko kuma kaga wani abu ya tsage ko cikin kasa ya tsage kace a nan zaka yi hutsarinka ko kuma kaga wani rami kace a ciki zaka yi hutsarinka yake cewa duka wannan an karhanta haka yake cewa wala tariqin kuma kadda ya biya bukatun shi akan hanya wala zullin nafi'in ko kuma wata inuwa wadda ake amfanuwa da ita wala tahta shajaratin musmira ko kuma kalkashin wata icce wadda take zubar da ƴaƴa ake amfani da ƴaƴan nata wala yastaqbilu shamsan wala qamaran lokacin da zai biya bukatun shi kadda ya huskanci rana ko kuma ya huskanci wata wala yastaqbilu alqiblata wala yastadbiruha kuma kadda ya huskanci alqibla kuma kadda ya bawa alqibla baya liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sabira wadan manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi la tastaqbilu alqiblata bighaidin wala bawlin wala tastadbiruha lokacin da mutun ya tahiya biya bukatun shi hutsari ne ko bayan gari ne kadda ya huskanci alqibla kuma kadda ya baiwa alqibla baya wa yujuzu zalika fil bunyan amma dai idan ya kasance a bandaki ne wanda aka gina aka sitirce shi yake da katangu yake cewa halaka ne ya huskanci alqibla ko kuma ya baiwa alqibla baya fa idan qata al bawl yanzu ya gama biyan bukatar shi ya gama hutsarin shi yake cewa idan hutsarin idan ya tsaya masaha min asli zakarihi ila ra'sihi yake cewa zai shahi daga ainihin tushen gaban shi zuwa karshen gaban shi zuwa kan gaban shi zai shahe shi dindin ya hutar da abin da ya saura na daga wannan hutsarin yake cewa summa yantiruhu salasan sannan ya matse shi so uku wannan shine abin da malamin ya kawo zamu zo kan sharhi zamu gani abin da ya cancanta wala yamassu zakarahu bi yaminihi kadda ya taba gaban shi da hannun shi na dama lokacin da yazo biyan bukatar shi wala yatamassahu biha kuma kadda ya shaye da hannun shi na dama summa yastajmiru witran sannan ya goge shi matsayin witri ai da kwai tsarki wanda gare mu da kwai tsarkin goje da kwai tsarkin ruwa wanda goje zaka samu ko dutsi ko wani abu wanda yake da tsarki ka goje gaban ka ko ka goje bayan inda bayan gari ya fito yake cewa to lokacin da mutun zai istijmari tsarki na goje yake cewa zai yi ne a matsayin mutum kenan mara ko yayi daya ko yayi uku ko yayi biyar ko yayi bakwai ko yayi tara ko yayi 11 haka mara zai yi yake cewa sun mai stanji bil mai bayan ya goge sannan ya biyo baya da ruwa ya wanke yake cewa wa in katasara ala al istijmar ajza'ahu idan ne ya goge bai samu ruwa ba ko kuma a'a bai da niyya yayi amfani da ruwa idan ya goge matsayin mutiri yace shi ma ya isar me yake cewa idalam tata'adda najasata mawdi'al ada idan dai najasa bata wuce ba wurin mutatta ba wurin da aka saba aka san ga wurin da take wuta gaban shi ne ko bayan shi idan dai ta riga ta wuce wannan wurin to wajibi ne sai an nemi ruwa an tsarkake kiran gogewa bata isa yake cewa wala yajzi wa aqalla min salasi masahatin munqiya shi idan za a goge to labudda ya kasance kadda ta yi kasa akan guga guda uku wanda guga shi wanda za ta tsarkakar da wannan wurin wanda wannan abun ya hutar na hutsari ne ko kuma bayan gari yake cewa wa yajuzul istijmaru bi kulli tahirin a halaka ne mutum ya yi amfani da dukkan wani abu wanda yake mai tsarki wurin goge gaban shi ko bayan shi idan yayi bawli ko yayi bayan gari yake cewa illar raus wal izam sai dai abin da ya shahi kashin dabbobi ko kuma kashin shanu ko kuma al izam ko kuma kashi wannan su ne aka haramta wa malahu hurma da duk wani abu wanda yake da alhurma a gare mu kamar kudi ai ba ka dauki takarda ba ai an baka dama ka yi wannan me yake da suna paper wallet kana iyawa kai amfani da ita amma dai ba baka dama ba ka yi amfani da abin da yake da alhurma misalin kudi aga duk wani abu wanda yake da alhurma haramun ne a gare ka ka yi amfani da shi wurin goge wannan najasa wanda ta same ka kai idan muka leka zan mu gani mallam ya koro mana bayani akan babe wanda yake mana bayani akan biyan bukata kuma idan an ce al-qada shine duk wani dinta kalmatul qada tana zawwa akan ma'anoni daban-daban a cikin lugha a cikin haka al-qur'ani idan ka dauka zaka gani ta zo da ma'anoni daban-daban amma dai mu abin da yake huskantar ma'anar al-qada shine abin da zaka biyan bukatarka ita kuma al-haja suke cewa kinaya ce akan dukkan wani abu wanda zai fito ta gaban mutum ko kuma ta bayan shi abu yana bukatar wa'annan su ne manyan bukatu suke cewa kinaya ce akan hutsari da bayan gari wanda yake hutarwa wanda mutum wanda yake huddawa shi ya sanya aka ce alhaja bukata kuma nan malumai suke bayani suke cewa an sanya qada'ul haja an yi istimalin kalmatul haja saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani yake cewa idza qa'ada al-insanu liqada'i hajati idan mutum ya tsugunna dan biyan bukata kenan suka dauki to shi sanya malumun fiqh suka ce to bari a yi istimalin kinaya akan abinda bawa abinda mutum yake hutarwa na daga hutsari ko bayan gari a yi kinaya akan akan bukata haka wa'ansu daga cikin malumun fiqh suke cewa a kiraye shi da manan da al-khala dalilin su kuma akan haka hadisin Anas yake cewa idza dakhala al-khala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga bayan daki al-khala wuri wanda zaka kebance dan biyan bukatunka wa'ansu daga cikin malaman fiqh suka ce a'a ai abin da yake cancanta a kiraye shi da qada'ul istitaba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yake cewa wal yastati bi salasi hasayatin aw bi salasi jamaratin ya goge lokacin da bawa ya lokacin da mutun yayi hutsari idan zai yi tsarki na goge yace yayi shi da tsakuwa guda uku kenan shine aka kira shi al-istitaba kidan ya wanke ya tsarkake ko ya hutar da shi kilin ba tare da dauda tare da shi ba kenan shi nan ya kawo yake cewa babu qada'il haja babu wanda yake mana bayani akan
biyan bukata dukkan wani ladabi wanda ya cancanta a ce mun lazumce shi lokacin da muka zo biyan bukata to gashi nan a takaice za a kawo shi a cikin wannan maganganun haka malamin yake so ya bayyana mana kuma wannan yana nuna mana kamala ta wannan addinin na musulunci bai bar mu ba haka ba hatta da biyan bukata sai da ya koya maka ga ladabin da ya kamata kai didan kakka samu cikas a wurin ibadarka ko mun sani wurin biyan bukatan nan ne anan ne mutun zai dace ko kuma ya ki dacewa wurin ibadun da zai aiwatar don ubangiji ya karba idan ba a samu ba tsarki mai kyau ba shin arwalla ta yi kyau shin sallah ta yi kyau ba za a yi ba ni sai sai ya ake so wannan babin mutun ya diba ya kane dukkan wa'ansu ladabbuka tunda ladabin idan muka dauka a cikin ladabin biyan bukata da ko wa'ansu ladabbuka wanda suke wajibi ne sai an yi su da kai wa'ansu kuma ladabbuka mustahabbi ne mandubi ne ka aikata su idan ka ga dama idan ka yi ba a ce maka ba idan ka yi kana da lada idan baka yi ba ka da wani lahi akan haka da kai kuma wa'ansu ladabbukan zan mu gani wada ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ga abin da zaka furta kamar addu'ar shiga ban daki wa'ansu kuma ladabbukan wurin aikatawa ne zaka aikata su kamar yanda zaka tsarkake gabanka da wa'ansu abubuwa makamanta haka to shine nan malamin yake cewa yustahabbu liman arada dukhul al-khala'i mustahabbi ne ga wanda ya nuhaci shiga ban daki ya nuhashi wurin da zai tsugunna ya biya bukatun shi sawa'un falfaji ya ce ko kuma a'a cikin ban daki ne na cikin gida to ga abin da ya kamata ya fada wannan mustahabbi ne a gare shi yake cewa na farko zai ce bismillah da sunan Allah baka zarce baka ce a bismillahir rahmanir rahim ba a yanda aka tsayar da kai saboda addu'a aglabiya alfazin addu'a tawqifiyya ne yanda aka ce maka kai kada ka kara idan ka kara kuma ka huta daga cikin hurumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni a yi furci da wannan addu'a shine ka ce bismillah ai da sunan Allah ina mai niyyar shiga wannan ban dakin dan in biya bukatuna أعوذ بالله من الخبث والخبائث إنا منيمن تسري أغن أوبنجينا daga شيطاني نمجي da شيطاني مچي شيطاني يا مچي الخبث idan ka dauka idan bidammil bai alkhubsu shine yake ne shaytani namishi idan kuma kace alkhubs kai iskanil bai kadar mai bawon in yana nihin dukkan wata najasa dukkan wani datti kidan idan zaka shiga zaka ce a'uzu billahi minal khubusi wal khaba'is ya ubangiji ina mai neman tsari a gunka daga shaytani namiji kuma da shaytaniya mace saboda wurin kwancin sa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ba wani wuri inda suke jin dadin zama an ba wuraren da muke zubar da datti ba to a lokacin nan ka aika mukatar ka zo kai ka zo su ma sun zo suna kwance kai abinda ba haka ba kuma ku shiga ku fara takin dakun saka tare da su mafi yawa zaka samu idan wa'inda shaytani yake shafa su zaka samu ana cewa daga irin wannan abubuwan ne amma dai idan kai addu'a za su tsere zan su barka kuma ba su isa su cutar ba kai ba dalilin wannan addu'a wanda aka baka lamani idan kai ubangijin ka zai kare ka yake cewa wa minar rajasi an-najas yake cewa daga dukkan kazamta ta najasa ta wannan shaytani ash-shaytanur rajim shaytani wanda yake jibafe wannan addu'ar da malam ya kawo ya same ta ne a kalkashin musannaf na ibni abi shayba yake cewa lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya kasance idan ya shiga ban daki yana cewa bismillah allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is sai dai isnadin wannan riwaya isnadi ne wanda yake da'ifi haka waccan riwaya ita ma wadda Abi Umama ya kawo ta wadda aka rawaito daga Abi Umama al-Bahili yarda Allah shi tabbata a gare shi daga manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi wanda Ibn Majah ya kawo a cikin sunanin shi haka shi ma Ibn Abi Shayba ya kawo shi a cikin musannaf din shi yake cewa Allahumma inni a'udhu bika minar rijsi an-najasi al-khabith al-mukhabbas ash-shaytan ar-rajim duka wannan ruwayoyin da suka zo riwayoyi ne wanda suna da matsala ruwayoyi ne wanda suke bayyana sai riwaya wadda wanda muka samu ana Allahumma inni a'udhuka min al-khubuth wal khaba'is kadai ba tare da ziyada ba ba tare da bismillahir rahmanir rahim ba zaka samu hadisin Anas bin Malik wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance idan ya nuwace shiga ban daki yana cewa Allahumma inni a'udhuka min al-khubuth wal khaba'is sai dai mas'alar bismillah ita ba ta da wani ayi ai duk abin da zaka fara ana so ka fara shi da bismillah da sunan Allah lokacin cin abincinka ne lokacin kaza lokacin duk wani abu wanda zaka fara ana so ka fara shi da bismillah hatta da addu'o'in da zaka yi ka fara su da bismillah haka idan muka leka da yawa daga cikin addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu idan zamu fara mu fara da bismillah kamar addu'ar lokacin da kake kwanciya bismillahi allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana duka wa'innan idan bismillah tana da kyau sannan kuma riwaya wanda zai takaita akan ta allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is wannan kadai ya wadata su da kai saboda wa'intan sauraron riwayoyin na karin من الرجسي النجسي النجسي الشيطان الرجيم رواية تيودة تكي رواية تكي دا قاري كما رواية تيودة تكي دا قاري غريت أما رواية تيودة تكي دا ودة تكي ميروني حكا رواية ودة اللهم إني أعوذ بك من الرجسي النجسي الخبيث المخبث الشيطان الرجيم إتما رواية تي ودة إبن ماجا يكاو رواية ودة تكي دا روني kenan zamu taƙaita ga cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is yake cewa wa idha kharaja qala ghufranak lokacin da mutun ya hutu zai ce ya ubangiji ina neman gafararka wannan kuma malam ya samu shi kalkashin hadisin Aisha radda Allah shi tabbata a gare ta take cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance idan ya hutu daga makewa yana cewa ghufranak wannan da yawa daga cikin malamai sun kawo bayani suka ce meye dalilin da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa gufranaka a lokacin da ya huto daga bandaki wani daga cikin malamai suke cewa ai a lokacin da mutun ya shiga bandaki ya kame bakin shi da ambaton ubangiji to shine saboda ka dan takaita akan rayuwarka ka dan takaita akan ambaton ubangiji a wannan lokacin da kake biyan bukata shi sanya lokacin da zaka huto zaka ce ubangiji ina mai neman gafarar wannan dan takaitawar da nayi bin ambace ka ba a lokacin da nake biyan bukata ta ba wani daga cikin malamai suka ce a ai lokacin da zaka ce Allah ina mai neman gafararka bayan ka huto daga makewaya yake cewa ai ka takaita akan ambaton akan godiya ta ubangijin da ya kaddara maka ka samu abin da kace ka sanya shi lamun lahiya a cikin tumbunka ka hutar da shi ba tare da wata wahala ba ai wannan ai ubangijin da ya maka wannan ni'imar ya kai ka gode mai ya kai ka mai godiya iya godiya to saboda takaitawar da kai a wurin godiya shine kake neman ubangiji ka gafarta mana akan takaitawar da nayi a gun godiyar da nayi a rashin godiyar da ban yi ba wanda ta dace da girman ka ba shine nan wa'ansu daga cikin malamai suka kawo wannan wa'ansu kuma suke cewa ai mutun yana neman tawassali ne game da bayan mutuwar shi ubangijin shi ya gafarta mai akan zunuban shi kuma da wa'ansu abubuwa wanda ya aiwatar a cike mai su da gafara wannan abubuwan da ya aikata a rayuwar shi ala aidai lokacin da bawa ya hutu yana mai neman ubangijin shi ya gafarta mai daga zunuban da ya aikata wannan kuma hadisin Imam Ahmad ya hutar da shi haka Abu Dawud ya hutar da shi haka Ibn Munzir da Ibn Hibban dukan sun hutar da shi da Al-Hakim a cikin Mustadrakain shi kuma isnadin shi isnadi ne wanda yake mai kyau kidan idan mutun ya hutu zai ce ghufranaka sai kari da malam da ya kawo yake cewa mutun ya ce alhamdulillahi allazi adhaba anni al-adha wa afani godiya ta tabbata da ubangijin da ya tahiyar muni da wannan kazamta wanda take cikin jikina kuma ya bani lafiya akan na hutar da wannan kazamta ga wannan ni'ima ce ba karama ba da ubangiji da zai rike shi tsawon kwana daya biyu uku kana bukatar kai ka gazai wallahi tallahi a lokacin nan zaka san ashe ubangiji ba karaman ni'ima yake maka ba kwanukan baya ba ko da hutsari aka rike aka ce ba ya gaza hutarwa zaka samu mutun ya rasa yinda ya rasa ina zai saka ba kaga wannan ni'ima ce ba karama ba shi kuma malam dalilin da ya sanya ya kawo wannan cuka makon wannan adda alhamdulillahi allazi adhaba 'anni ar-rijsa wa 'afani alƙashin hadisin Anas bin Malik, hadisin da Ibn Majah ya hutar da shi, duk da shi ma isnadin hadisin isnadi ne wanda yake mai rauni, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya huto daga magewaya yana cewa alhamdulillahi allazi adhaba anil adha wa afani. Wannan isnadin shi yana da rauni, kina abinda zamu rike wanda muke da tabbacin isnadin sa yana da karhi, isnadi ne wanda yake mai kyau, hadisi ne wanda suke ingantattu. Wannan guda biyun alhamdulillahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is, ta wadata da kai lokacin da zaka huto kace gufranaka ba tare da ba ka cike da wannan addu'a ba. Duk da malumai sun yi ta kawo mas'ala akan ai da kai fada'ilul a'mal, ayyuka wanda suke da fadala, wa'innan iri-irin wannan ayyukan yana da kyau mutum koda hadisi ne wanda yake da'ifi, idan ya zo kai amfani da su. Sai dai gaskiya magana ce wadda aula ka takaita da abinda ya zo maka ingantacce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda mas'ala ce wadda sosai Imam Nawawi ya yi bayani akan ta, akan halaka ne babu wani haramci idan dai ya kasance ayyuka ne wanda suna da kyau. Haka shi ma Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa ya kawo bayani akan fada'ilul a'mal, ko da hadisi da ifi ya zo amma dai shi ya karkasa a wani martaba ne zan iya dauka mu yi amfani da shi. Mas'ala ce wadda take da tsawo. Sai malamin ya cigaba da cewa wa yuqaddimu rijlahu al-yusra fi dukhul, lokacin da mutum zai shiga banɗaki ya gabatar da ƙafarshi ta hagu akan ta dama. Shi kuma dalilin da malamin ya kawo wannan ijma'i ne na malamai akan lalle ƙafa ta da ƙafa ta hagu abu wanda fadalarsu bata kai ba ta kawo ba, ko abu wanda suke da fadalarsu bata kai ba wanda za a iya sai malin ƙafa ta dama ba, su ake amfani da su ɓangaren shiga, ɓangaren dama ko hagu. Misali lokacin da mutum zai shiga banɗaki, ai banɗaki wuri ne muka sani, wuri ne wanda yake wuri ne na ƙazanta, to aula mutum ya yi isti'malin ƙafa ta dama, ƙafa ta hagu a wurin shiga. Haka lokacin da mutum zai huto wuri ne zaka bari na ƙazanta, sai ka yi isti'malin ƙafa ta dama lokacin hutawarka. Shine shi kuma wannan malamai sun kawo, hatta da Imam Nawawi ya yi bayani akan ijma'in malamai lokacin da mutum zai shiga banɗaki, ko lokacin da mutum zai yi amfani da wuri, wani wuri wanda yake mai ƙazanta, haka wurin wanke goge ƙazantar, ko kuma wani abu makamancin haka, mutum ya yi amfani da hagun aula da mutum ya yi amfani da damar shi. Kuma suka kawo bayani akan hadisin Aisha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take bayyana mana hali na manzon Allah, take cewa kana yu'jibu tayammum fi tana'ulihi wa tarjulihi wa fi sha'nihi kulli, alle manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, damantawa tana burge shi a cikin dukkan al'amarin shi, lokacin da zai sanya takalmi, lokacin da zai caji kanshi, lokacin da zai yi kaza, duka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana farawa da dama game da abubuwa wanda suke da fadala a rayuwa, abubuwa wanda suke da tsarki, abubuwa wanda suke da kyau. Shine nan ma da ya kawo yake bayyana mana ga abinda ijma'in malamai suka ce akan shi, lalle idan mutum zai shiga ne da kafar dagu, idan lokacin da yake cewa wa yuqaddimu rijluhu al-yumna fil khuruji, mutum ya gabatar da kafarshi ta hagu lokacin da zai huto daga banɗakin. Shi ma dai wannan dalilan duka da dalilai ɗaya ne tsakanin wancan da wannan. Malam yake cewa wala yadkhuluhu bi shay'in fihi dhikrullahi illa min hajatin, kada ya shiga banɗaki da wani abu wanda da kwai ambaton Allah a cikin shi, ko a rubuce, ko kuma ana saurara, ko wani abu makamancin haka, kada mutum ya shiga banɗaki da shi. Yake cewa illa min hajatin, sai dai idan wata bukata ta bujuro wanda he an shiga banɗakin da wannan abu. Misalin wanzu takardu ne a hannunka, ko takardu ne na gado wanda ana idan ka bari wani ya ɗauka sun zama ba naka ba, a tsatsanka, kuma su kuma an yi rubutu a bawa Abdullahi kaza, ai kaga da sunan Allah a ce, ko a bawa Abdul-Jabbar kaza, a bawa kaza, gashi nan sunayen Allah ne a ciki, wannan ya zaka yi? Ya ce cewa idan bukatar ta bujiro sai ka shiga da kayanka, ko kuma a kuɗi ne a cikin kuɗin an rubuta sunan Allah a jikinsu, to kaga ai kuɗi kuma sutura ne, ai ba ka bar su ba akan katangar banɗaki ba, ka ce bari in shiga in huto ba, a ka sani idan ka ce ka shiga ka huto sun zama ba naka ba, to a wannan halin kaga bukata ta bujiro, me ya cancanta ka shiga da kayanka? Ko kuma a salula ce a hannunka da wani abu a cikin da kai wani ambatan Allah a cikin ta kai baka iya dora ta ba ka ce a bari ka shiga ko baka da wani wanda zaka baiwa ya rike maka kaga wannan bukata take tabbatarwa wajibi ka shiga da kayanka shine ne yake bayyana mana lalle idan bukata ta bujiro to wannan a wannan halin mutun yana iyawa ya shiga da kayan shi kuma dalili akan lalle ba bai halatta mutum ya shiga ban daki da wani abu wanda an da kai sunan Allah a cikin shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake bayyana mana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya nuhaji shiga ban daki yana hutar da zubanyar shi idan ya huto kuma ya maida ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da zubanya wanda aka yi ta da azurfa wanda a cikin ta an rubuta Muhammadur Rasulullah kaga da kai sunan Allah a jiki lokacin da manzo Allah zai shiga ban daki sai ya hudda ta ya aji idan ya huto kuma ya dauka ya sanya kayan shi dalilin mi dalilin sunan Allah da yake kan wannan zubanya kida in ba wata bukata wanda za ta bujiro ba to baya halatta mutum ya shiga ban daki da wani abu da sunan Allah a cikin shi sai malam ya ci gaba da cewa ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لوكاتين da ya shiga zai biya bukatun shi yace zai kahu a kahon shi ne ta hagu kinan duka karhin shi zai bada rinjaye a kahon shi ta hagu shi kuma dalilin da malamin sun yaya kawo wannan magana akwai hadisin Surafa bin Malik yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya karantar da mu ko ya sanar da mu idan muka shiga ba haya ban daki dan mu biya bukatun mu to mu jinginu a kawahuwan mu ko mu ba da karhi mu tsayu akan kawon mu ta hagu yake cewa wayin shi yumna yake cewa ita kuma kawon dama sai ka mike ta to wannan hadisi ne wanda Ibn Abi Shayba ya hutar da shi a cikin musannaf din shi haka Imam Tabarani ya hutar da shi a cikin Al-Kabir haka Imam Al-Baihaqi shi ma sai dai a cikin riwaya hadisin da kai wani wanda aka kiraye shi min bani mudlaj wani mutum dan kabilar bani mudlaj amma dai ba ambaci sunan shi ba shi kuma idan aka ba ambaci wani ne daga cikin rawi daga ruwatul isnad ba to wannan hadisi ne wanda yake daifi ba amce shi ba kenan shi sai ya mafi yawa daga cikin malamai sun tafi akan a'a idan mutum ya shiga ban daki iya yanda zaka ji dadin ka biya bukatarka iya yanda zaka yi ba bukatar sai ka kahu akan kafarka ta hagun ta daman ka meke ta to ya za'ai ka biya bukatar ai baka ji ba dadi ba yanda zaka ji dadi haka zaka yi haka da yawa daga cikin malamai suka ta yi ko ita ce ma faɗa mafi rinjayi akan mutum idan ya shiga yanda zaman zai gyara shi ko yanda zai ji dadin biyan bukatar shi haka zai babu wani kaidi akan a'a sai ya dogara akan kawar shi ta hagun ya meke ta dama mala ya ci gaba da cewa wa in kana fil fada'i ab'ada wastatara idan mutum ba a gida bane ba abin daki bane zai biya bukatun shi ba ya huta daji ya huta falfajiya to a wannan halin yake cewa ab'ada zai yi nesa da mutane wastatara kuma ya sitarce kanshi nesa da mutane yanda mutane ba za su sautin karan abin da kake aiwatarwa ba yanda wani ba ya ringa hango ka ba kana aikata wani abu ba haka ka sanya wa kanka sitira idan ya kasance da kai wani shamaki ko wani icce irin kamar irin kaba wanda take hutawa wanda za ta iya sitarce ka na gaban ka na bayan ka ba ya iya ganin ka ba ko kuma idan ya kai yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ana tahiyya da wata anaza wata yar sanda mai mashi idan aka tayi sai a kawata sai a sanya shamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya bukatun shi ba tare da wani ya hango abin da ake yi ba to ka gani shine nan malai ya kawo yake cewa ab'ada wastatara mutum zai nesa da mutane wannan shine ladabin biyan bukata kuma ya sitirce kanshi lokacin da yake biyan bukata shi kuma wannan dalilin hadisin Mughira bin Shu'ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya Mughira bin Shu'ba yake cewa in talaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta tawara anna faqada hajata yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai biya bukatun shi ya huta daga cikin mu ya tahi har sai da yayi nesa iya nesa ta tsakanin mu da mu da shi sannan ya biya bukatun shi sannan ya dawo wannan hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi kenan lokacin da mutum zai biya bukatun shi kenan yayi nesa da mutane kuma ya sitarce kanshi lokacin da zai biya bukatun shi. Yake cewa warta da libaulihi mawdi'an rihwal, lokacin da mutum zai yi hutsari yayi kokari ya samu mawkan shi wuri wanda yake mai damshi, wuri wanda yake danyen wuri, wuri wanda yake mai rere, ba wuri wanda yake mai santsi ba kamar karo ko kuma wani siminti wanda idan kayi zai ringa fatsin maka zai ringa dawo maka. Wannan shi ne abu wanda yake dacewa. Kuma dalilin da malam ya kawo, lalle idan za a yi hutsari a zaɓi wuri wanda yake mai damshi, wuri wanda yake mai rere, yake cewa hadisin Abi Musa al-Ash'ari yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuhaci ya yi hutsari. Yake cewa sai na ga manzon Allah ya tafi ya tarar da wani wuri wanda yake mai rere, shine Adams. Yake cewa sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya samu wani wuri wanda yake mai rere. Yake cewa amma dai asalin shi asalin katanga ce a wannan wurin. Yake cewa sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hutsarin shi. Yake cewa a lokacin da manzo Allah yake bayyana mana, yake cewa idza arada ahadukum an yabula falyartad libawlihi mawdi'an, yake cewa idan ɗayan ku ya nuhaci yin hutsari to yayi kokari ya samu wuri wanda yake dataccen wuri saboda yayi hutsarin shi, kinan wuri wanda zai baka damar kai hutsarin ka ba tare da ya mero maka ba, ba tare da ba ka samu matsala ba a cikin wannan yinka ba. Hadisin Imam Ahmad da Al-Hakim dukan sun mutar da shi, kuma duk da kwai a cikin isnadin da kwai wani mutum wanda ba a san shi ba, duk da malamai dai sun taya akan abu ne wanda yayi dacewa lokacin da mutum yake zai yi hutsari to ya nisanci wurin da hutsari zai bata mai jiki, wurin da hutsari zai yi mai domi. Suka kawo hujja da dalilin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya huce da mutane guda biyu wanda ake musu azaba a cikin kabarinsu, yake cewa ba da wani abu bane ba wanda za ku dauke shi abin a so a gani ba, ko abu wanda yake babba ba dalilin shi bane ba ake azabta su ba. Yake cewa na harkon ya kasance la yastanzihu minal bawl, idan yayi hutsari baya tsarkakewa, duk inda ya samu duk inda kurum abin ya kama shi zawwa zai yi hutsari shi baya samu wuri wanda zai yi ba tare da ya taba mai jikin shi ba tare da ya wannan ba. Shi ne yana yake nabiyin shi, kuma shi ne wanda yake yawo da annabimanci, dalilin sa ake musu azaba ta kabari. Ina aula mutum idan za yi hutsari to ya samu wuri wanda ba ya bala shi ba ya yi nesa nesa, idan kuma ya gani idan ya ce ya tsugunna tsugunnin zai bata mai jikin shi to ya yi nesa nesa ya yi kayan shi a tsaye. Wannan kuma an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dalilin uzuri. Sai malam ya ci gaba da cewa wala yabulanna fi saqabin wala shaqqin, kada mutum ya yi hutsari a wani rami ka tarar da wani ɗan rami kurum ka saki hutsarin ka tsirara, ko kuma a'a ka tarar da wata tsaga baka san ban menene a cikinta ba kurum ka yi hutsari, yake cewa an karhanta yin haka, makruhi ne mutum ya yi haka. Kuma wannan da kwai hadisin Qatada wanda yake cewa Abdullahi bin Sarajis yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu da mu yi hutsari akan tsaga, wani bango ne ya tsage ko kuma a kaga wani wuri ya dan tsage kaga da kai alaman abin da yake shiga, yake cewa to ya hane mu da mu yi haka. Sai Qatada yake cewa ma yukrahu min al-bawl fil hajar, to dalilin me ya sanya aka karhanta yin hutsari manan a wata tsaga, idan kaga wani tsaga kurum kace an aka karhanta ayi hutsari, yake cewa ai wannan tsaga wurare ne gidaje ne na aljannai, to dan haka aka karhanta mutum yayi hutsari a wannan wurare. Kenan kurami ko kuma wata tsaga da za ka gani ko wani bango ne ya tsage haka kace kurum barka zuwa kayan da anan, yake cewa to an karhanta yin haka. Sai ya ci gaba da cewa wala yajuzu fi tariqin, baya halitta haka, baya halitta mutum ya biya bukatar shi akan hanya ta mutane wurin da mutane suke kai kawo, yake cewa wala zillin nafi'in, ko kuma wata inuwa wadda ake amfanuwa da ita. Wannan kuma yanzu ya sha bamban da halayyar mu a yau, duk inda kurum ka ga dama yin kayanka za ka yi ka wuce, wanda ya ga dama wanda ya ji zarnin shi ya sani, zaka huce kan titi lasiya ma idan ka zo da sassa helau wurin kafin karfe 8 zaka ji wurin ya tashi kurum babu dadin ji yake cewa wannan haramun ne mutum ya biya bukatun shi sawa'un bayan gari ko kuma hutsari akan hanya ta mutane wanda suke kai kawo yake cewa ko kuma wata inuwa wanda ake amfanuwa da ita shi kuma wannan hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya hutar da shi hadisi ne daga Abu Huraira marfu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqul la'anaini a wani ittaqul la'anaini yake cewa ku ji tsoron tsinuwa guda biyu ko ku ji tsoron abubuwa guda biyu wanda za su janyo muku tsinuwa tsinuwa ku ji tsoron abubuwa guda biyu wanda za su janyo muku tsinuwa sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzo Allah me abubuwa guda biyu wanda idan muka aiwatar da su za su janyo mana tsinuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa allazi yatahalla fi tariqin nasi aw zillihim yake cewa shine wanda yake biyan bukatun shi a inuwar mutane ko kuma akan hanyar mutane kaga wannan dai ne daga cikin abubuwan da suke janyo mutum tsinuwa a rayuwar shi kuma duk abin da aka ce an janyo duk abin da aka ce ya janyo tsinuwa to ba karamin babban abu ne ba shi san ya mu yi kokari mu nisanci duk abin da zai cutar da wani namu wani dan adam mai kaida zaka gani kai ma da ba ranka ba ta yi kyau ba idan zaka wuce zaka ga wannan abin akan titi to ranka ba ta yi kyau ba to yanda ranka ba ta yi kyau ba haka wani ma idan ya gani ran shi ba ta yi mai kyau ba kuma za yi tar da Allah wani rai za yi Allah ya isa shi san ya mu yi kokari wa'annan abubuwan guda biyu mu nisance su haka ubangiji yake bayyana mana wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati bi ghairi ma katasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina cikin suratul ahzab ubangiji yake bayyana mana lalle wa'anda suke cutar da mummunai maza mummunai mata to ba tare da wani zunubi ba ba a maka komai ba wani bai taba ka kurum ka zo kan hanya ko kan daidai kofar gidan shi kai wannan abubuwan yake cewa tabbas kun dauka wa kanku zunubi kun dauki kun kaga wa kanku abinda bai dace ba kuma kun dauka wa kanku zunubi babban zunubi sai yake cewa wala tahta shajaratil musmira ko kuma wata icce wata bishiya wadda take hutar da ƴaƴa shi ma wannan bai dace ba haramun ne ka tashi haramun ne ka biya bukatunka a kalkashin wannan icciya saboda takan yi ka biya bukatunka wannan ƴaƴan itacen su sabo kan wannan abubuwan naka kaga sun lalata su kuma kama mutane banna wani in ya gani ran shi ba ta so ba wani ba zai ce ba wani ba ya riga ya haramta cin abin da ya fito kalkashin itaciyar nan kina wannan duka yana daga cikin cutarwa bai kamata ba mu cutar da kawunan mu ba sai malai ya ci gaba da cewa wala yastaqbilu shamsan wala qamaran lokacin da mutum zai biya bukatun shi kadda ya huskanci rana kuma kadda ya huskanci wata wannan shi ma makruhi ne amma dai a wurin malam a mazhabin su sai dai idan muka leka zan mu gani mafi yawa daga cikin malamai kuma ita ce wada mafi rinjaye babu wani karhanci rinzar ka biya bukatun ka huskanci rana ko kuma ka huskanci wata babu wani dalili wanda yazo a sunna hasali ma dalilin da yazo dalilin sabawa wannan magana da malam yazo da ita yake ai ya kawo hadisi ya kawo wala yastaqbilu qiblata wala yastadbiruha li qawlihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilu qiblata bilaw bi bawlin wala ghaidan kada ku huskanci alqibla da hutsari ko kuma da bayan gari to kaga ni rana fa ina take kaga ya sabawa qiyasin da malam yazo da shi kenan kallon wata ko kallon rana lokacin da zaka biya bukatunka wannan duka ba wani abu ne ba wanda yake makruhi ba a halaka ne kurbi inda ya bada haramcin a wuri ɗaya ne ya zo shi ne ka fuskanci alƙibla ko kuma ka wannan inta shi ne ya ce wala yastaqbilu alƙibla wala yastadbiruha kadda mutum ya fuskanci alƙibla kuma kadda ya baiwa alƙibla baya dalilin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tastaqbilu alƙiblata bi bawlin wala ghairin kadda ku fuskanci alƙibla dan yin mutsari ko kuma yin bayan gari wala tastadbiruha kuma kadda ku bata baya sai dai masalar inda take wannan idan lokacin da mutum ya huta cikin daji falfaji ya ce ka tafi ka biya bukatunka babu wani shamaki tsakaninka to wannan halaka ne kai kayanka amma dai idan ya kasance a cikin gida ne cikin banɗaki ne to wannan kai kayanka in kana so ka huskanci alƙibla inda kai gaba alƙibla ma huskanta ba wata matsala dalilin hadisin Abdullahi bin Umar yake cewa hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi, yake cewa wata rana ina saman taguwa na biyo kan gidan Hafsa, Hafsa kuma yayin shi ce, yake cewa yayin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsugunna din ya biya bukatun shi, yana mai huskantar alqibla, yana mai huskantar alqibla, afwan, yana mai bayawa alqibla baya, yake cewa mustaqbil ash-sham, yana mai huskantar sham. Kaga wannan dalili ne wanda yake nuna mana halakan, kuma lokacin da mutum ya shiga cikin falfajiya, wannan cikin daji zai biya bukatun shi babu komai, shi ma idan ya sanya wani shamaki tsakanin shi yayi sitarce, yace shi ma yana iyawa yayi amfani, yana iyawa ya huskanci alqibla ko ya baiwa alqibla baya. Shi ma dalilin hadisin Abdullah ibn Umar yake cewa Marwan al-Asfar yake tambaya, yake cewa naga Umar ya sunkuya taguwar shi, yana biyan bukatar shi, yana mai huskanta alqibla, yake cewa to ya Aba Abdurrahman, ni dai wannan dai na san daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda aka hana, idan muka shiga cikin falfajiya zan mu biya bukatun mu, ko cikin daji zan mu biya bukatun mu, mu huskanta alqibla ko mu baiwa alqibla ba'ala, yake cewa eh kwarai kwa haka ne, idan mutum zai biya bukatun shi haramun ne ya huskanci alqibla ko ya baiwa alqibla baya, yake cewa amma dai ai baka gani ba na sanya abin da ya sha makantar da ni da alqibla ba, ita ce taguwata da na sanya, ita ce ta kasance tsakankani na da ni da alqibla, kenan ma dama mutum ya sanya wata sutura wanda za ta sha makantar shi kamar a cikin bandaki yake a cikin gida, kenan yana iya huskantar alqibla ko kuma yana iya juya mata baya. Wallahu ta'ala mala ya ci gaba da cewa wa juzu zalika fil bunyan, kenan halaka ne mutum ya huskanci alqibla ko ya baiwa alqibla baya idan ya kasance wurin an riga ya an gina shi, akwai katanga a wurin. Duk da akwai hadisin Jabir wanda hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi, haka al-Hakim ya hutar da shi a cikin mustadrakin shi, Imam Tirmidhi shi ma ya hutar da shi, yake cewa wani lokaci manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana hana mu huskanta alqibla ko mu bata baya lokacin da zamu biya bukatun mu, yake cewa amma dai naga manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi da shekara ɗaya kamun ya mutu yana hutsari yana mai huskantar alqibla, dadi mas'ala ce wadda aula lokacin da mutum ya shiga cikin daji ya baiwa alqiblan baya, ai wannan ya kalli arewa ko kuma ya kalli kusa, shine aula idan dai babu wani shamaki da zai kare shi. Mallai ya ci gaba da cewa fa idan qata al-bawl masaha min asli zakarihi ila ra'sihi, idan hutsarin ya gama yake cewa to zai shahi gaban shi daga asalin shi daga harkon shi har zuwa kan shi, yake cewa diddan ya zubar da abin da yayi saura na daga wannan hutsarin, yadda malamai sun yi bayani shi ma akan haka, abu ne matsalar hutsari kamar matsalar hantsa ce da nono, idan aka tatsa aka tatsa abin da yayi saura ai komawa yake yi cikin hantsa, to haka shi ma idan aka ta idan ka hutar abin da yayi saura komawa yake cikin prostate cikin wannan makayin mazubin mahzan din inda ruwa inda hutsari inda yake taruwa, shine nan malamai sun yi bayani lafiya ma da yake kawo magana ta gaba, yake cewa sun mayin tiru salasan sannan ya matse shi diddan ya jinyo hutsarin da yayi saura akan hanya, kenan zai matsa gaban shi har su uku, yake cewa diddan abinda yayi bidan duk abinda yayi saura a cikin gaban shi na daga hutsarin nan. To malamai sun yi bayani suke cewa shi malam ya kawo dalili ne akan hadisin da aka rawaito daga bakin manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, Imam Muhammad ya hutar da shi, haka Ibn Majah ya hutar da shi, yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa idza bala ahadukum falyantir zakrahu salasa marratin, idan ɗayan ku yayi hutsari to ya matsa gaban shi har so uku diddan ya zubar da dukkan abin da yayi saura tsagin hutsarin da yayi saura, yake cewa har so uku. Sai dai hadisi ne wanda yake da'ifi, aka dukkan malamai sun yi ijma'i akan wannan hadisin da'ifi ne, kuma sun kawo bayani akan matsa gaba yana sanyawa ya saki, yana sanyawa ya shi ma ya janyo mai matsala, kaga ka kalkada kamar tsayin nan duka wannan abu ne wanda ita shari'a ba ta neman mana illa sauki kai abin da zaka iya wadatuwa da shi kurun ka dan tsage abin da zaka iya tsagewa ka wanke ko ka goge sannan ka wanke in ka gani ka iya sannan ka wannan ka shiga shigalinka abinda kuma yake kuma bayan wannan haka ba naka bane ba ka bar wa Allah yu'fa an yasiri kenan nan mas'ala ce wadda da yawa daga cikin malamai sun tayi akan lalle mas'alar ba haka take ba a ce he an matse sai an yi kaza sai an yi kaza wannan duka da kai mashakka a cikin shi kenan mutun zai yi kokari ya kai kaita abinda dai ya san ya hutar ya wanke shi shikenan ya ba kanshi lafiya yake cewa wala ya massa zakarahu bi yaminihi lokacin da mutun yake hutsari kadda ya taba gaban shi da hannun shi na dama wala ya tamassahu biha kuma kadda ya goge da hannun shi na dama sawa'un hutsari ne ko kuma bayan gari kinan zai yi amfani mi zai rike in da dutsi ne zai yi gogen kinan zai rike dutsin da mi da hannun shi na dama ya rike gaban shi da hannun shi na hagu ko idan ya kasance da wani mushwar ne zai goge kinan ya kasance a hannun shi na dama shi kuma wannan a hannun shi na hagu yake cewa dalilin shi kuma da malai ya kawo hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamsakanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yaqulu wala yatamassahu an min al-khala'i bi yaminihi kada ɗayan ku ya riki gaban shi da hannun shi na dama lokacin da yake hutsari haka kuma kada ya goge bayan shi ko ya goge abinda ya hutar da gaban shi da hannun shi na dama lokacin da yake cikin bandaki sai ya ci gaba da cewa sun mai stajmiru witra sannan ya yi istijimari shine tsarki na goge yake cewa ya yi su uku kenan lokacin da zai goge ya samu tsakuwar shi guda uku ko mushuwar ɗin shi guda uku ko wani abu makamancin haka duk abinda da yake da tsarki ya same su ya yi su su uku yake cewa dalilin kuma da ya sanya malai ya kawo yake cewa a yi su uku hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi daga Abi Huraira marfu'i yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man istajmara falyutir duk wanda zai yi istijmari to yayi witir kenan 1 3 5 7 9 da sauransu yake cewa sun mai stanji bil mai sannan bayan ya gama gogewa yayi kokari ya nemi ruwa sai ya wanke wannan shine tika karshen tika ta daga tsarki shine ai lokacin da ubangiji yake bayani yake cewa duk da hadisin shi ma yana da rauni lokacin da ubangiji ya saukar da wannan aya game da mutanen Quba akan sa Allah ya saukar da wannan aya da take wannan bayani akan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttaqin mutahhirin lalle a cikin waɗannan mutanen na garin Quba ko na unguwar Quba da kai wa'ansu masaje wanda suke nema su tsarkaka kullun gurin su sai sun yi dadi ya zai ai su ka tsarkaku iya tsarkakuwa yake cewa kuma Allah yana nan yana son wanda suke masu tsarki lokacin nan sa'alahum manzo Allah mai tsira da mun ta Allah shi tabbata a gare shi sai ya tambaye su to me kuke yi ubangiji ya saukar da wannan aya a gare ku sai suke cewa ai sun kasance idan sun biya bukatunsu suna gogewa sannan su bi abinda suka goge da ruwa dalilin shi ubangiji ya saukar da wannan aya sai dai hadisin yana da rauni a cikin isnadin da kai wa'ansu mutane guda biyu wanda malamai sun musu hukunci akan ba a daukan hadisin su makaryata ne kamar yanda mai malami talkhisul habir ya kawo bayani akan su to shine nan dai abinda yayi dadi ne akan tsarkin da kai idan ka goge to ka kara suka bi shi da ruwa lasiyama a wannan lokacin yanda muke da yalwa ta ruwa inda zaka samu bandaki an kawo mushwar ta wannan paper toilet an kawo a ajiye ga ruwa nan kenan in san samu ne kai bin yayi akan ka tsaya akan ruwan ka dai wallahi ta'ala malai ya ci gaba da cewa wa in katasara alal istijmari ajza'ahu amma dai idan ka goge da mushwar ne da dutsi ne kai da dukkan wani abu wanda ka san yana da tsarki ne banda su leda alida ai tana tsarki amma dai ai bata iya hudda maka dattin da yake tare da kai yake cewa to duk wani abu wanda yake da tsarki idan ka san ka goge wannan abin da ya huto sawa'un a gaba ko a baya yake cewa ajza'ahu ya wadatar da kai ba sai ka san yawa ba yake cewa idan lam tata'adda an najasa mawdi'al ada idan dai wannan najasar da ka hutar da ita hutsari ne ko bayan gari bata huce ba wurin mahutarta ba wurin da aka saba sanin damu ba bakin ta nan idan ta huce to wannan labudda ka nemi ruwa shi zai tsakake ka shi ne malai yake mana bayani shi sanya manzo Allah mai tsira da mutum ya kawo hujja da abin da ya tabbata daga Aisha daga bakin manzo Allah mai tsira da mutum Allah shi tabbata a gare shi yake cewa idza dhahaba ahadukum ila al-ghaid falyadhhab ma'ahu bi thalathi ahjar yastatib bihinna fa innaha tujzi'u anhu yake cewa idan ɗayan ku ya tafi bayan gari to yi kokari ya samu tsakuwa ya samu duwatsu guda uku yake cewa wa'annan guda uku sun wadata su tsarkake shi daga wannan abin da ya wuto yake cewa sun wadata guda uku nan ba sai an kara ba shi san yaran malai yace idan dai aka samu guda uku kamar yanda ya bayyana mana a can baya yake cewa sun isa madamu najasar bata yadu ba a cikin jikin ka ba kinai idan hutsarin ya baba san maka ya taba cinyarka ya taba ninka to wannan wala labudda sai ka nemi ruwa ko bayan garin ba irin bayan gari bane ba adi ba wanda yake fitowa ne da ruwa shine ya wuto ya taba maka wuri da wuri to wannan wajibi ne ka wanke amma dai in bakin inda aka saba sani inda yake fitowa bakin shi nan yake cewa to ba matsala wannan duwatsun guda uku sai ki sai ka yake cewa wala yajzu wa aqalla min salasi mashatin munqiya yake cewa baya wadatuwa ƙasa da gogewa guda uku wanda za su tahirin wanda za su wankar da kai ko wanda za su tahiyar da wannan dattin kinan ƙasa da uku malai ce bai wadata ba duk da ai masala ce wanda wutiri aka ce falyutir manzo Allah can wancan hadisin na baya da muka karanta na Abu Huraira yace ai mutum yayi wutiri idan ɗayan ka samu ɗayan ya tahiyar da dukkan abin da ka hutu ga duk da ya tahiyar da dukkan najasar to wannan ya wadata sa kai baka bukatar ka kara amma dai idan dai ɗayan bai wadata ba to ukun shine aula amma dai aula daddan zuciya ta wannan ukun shi yake kuma wannan hadisin na Aisha wanda hadisi ne wanda Imam Ahmad da Abu Dawud suka hutar da shi kenan guda ukun ya kasance sun tahiyar da wannan dattin da ka hutar na daga gabanka ko na bayanka mala ya ci gaba da cewa wa yajuzul istijmaru bi kulli tahir yace halaka ne mutum yayi istijmari yayi goge da dukkan wani abu wanda yake mai tsarki dutse ne wani wata ƙasa ce wadda aka irin kamar ƙasar da aka yi plaster da ita wadda take cikin katanga mushuwar ne wa'ansu abubuwa da makamantansu duk wani abu wanda za ka iya ɗaukan shi mai tsarki ne to halaka ne ka yi amfani da shi wurin goge dukkan wani datti ko wurin tsarki na goge yake cewa sai dai abu guda biyu yake cewa illa raus sai dai kashin dabbobi kashin shanu wala izam ko kuma kashi arraus shi kuma abincin dabbobinsu ne dabbobin su shedannai kuma shi kuma kashi kuma abincinsu ne wanda suke ci to haramun ne an haramta mutum yayi amfani da su yake cewa wa ma lahu hurmatun yace kuma duk abin da yake da alhurma shi ma haramun ne mi tsarki na goge da shi kenan duk abin da yake alhurma kamar kudi na takarda kaga wannan yana da alhurma bai kamata ba mutum yayi wannan ba kai ce a shi ai dan yawa da tun bariyarin da kaza wannan yana daga cikin aramin buzaranci duk abin da yake da alhurma haramun ne mutum yayi tsarki da shi kasancewar lokacin ya ja kenan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda kuma iya ba kuma Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bar addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi Allah ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya yi ma zuri'an mu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك